من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وصلى بسنته إلى يوم الدين. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله. بركم الرسالة ومن يمتي نلادي وندي داجي دا شابيو قوت رمضان sa'uku ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1423 bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 16/17 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya. Jiya, idan ba manta ba, mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 173. فَإِنْ أَلَّا تَعَالَى إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَوْمَ مَذَامُ ذَاتِ فَرْضٌ آيَةُ 144 كَفَا هَذَا أَكْوَي 74 كَفَا هَذَا أَكْوَي تَمْبَيُوي كَتَان أَهَنُّ بَيْ تَمْبَيَا تَفَرْكُو أَكِنْ وَنَّ تَكَدَّا تُنَا سِيْوَا. Ya tabbata cikin hadisi, idan mutum ya nemi ya kusanci matar sa take, to za ta kwana mala'iku suna la'antarta saboda ta kaurace wa mijinta ba tare da wani uzuri ba. To yaya abin yake idan shi mijin ne matar sa ta neme shi yake? Idan shi miji ne matar sa ta neme shi yake, shi ma ya aikata haramun. Amma shi ba za mu ce mala'iku sun kwana suna la'anta ba, don hadisi bai zo a kan shi ba. Shi mijin, kasancewar hadisi bai zo ba da ya nuna ana la'antar sa, ba shi ke nuna ba ya da laifi ba. Tunda haƙƙi na saduwar aure haƙƙi ne mustarak bainar rajuli wal mar'a, mace tana da haƙƙi a wurin mijinta ne ya kusance ta don ya gamsar da ita buƙatar ta namiji ba tare da take awar fasikanci ba. Haka shi ma yana da wannan haƙƙin aurinta. Allah ya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sannan kuma Ubangijin ce wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Mata suna da irin haƙƙi da auren mazajen su, ma'ana irin haƙƙin da mazaje suke da shi akan su mata din. Da haka sai namiji ya dauka, tunda shi ba hadisi da yazo yake an za a kwana ana la'antar sa, shikenan babu laifi, yayi duk abin da ya ga dama. Lalle akwai haƙƙi a kansa wanda Ubangiji Ta'ala zai tambaye shi a ranar tashin kiyama. Tambayar ta biyu take cewa mutum ne wanda yake da wadata daidai ruwa daidai tsaki, wato baya zuba fallasa, za a gaisa tufafi mai kyau amma kuma baya yawa matarsa haka, abinci kuma zai je waje ya nemi mai kyau ya ci, amma matarsa kuma ya bar ta cikin wani hali na damuwa dangane da abinci ko sutura. Manzon Allah ya ce a faɗa masa, kafa bil mar'i isman an yubayya man yaqul, ya isi mutum laifi a gaban Allah ranar tashin kiyama ya tozalta wanda wajibi ne ciyar da shi. Don haka lallai ne dukkan wanda yake da mace ya ciyar da ita irin abin da yake, ya yi mata sutura irin abin da yake sutura da shi, ma'ana darajar abin da ka san za ka ci kai a waje, darajar wannan abin ne za ka ciyar da matarka a gida. Daraja ta tufafin da za ka sa, wato ta fuskar tsada da kimar darajan irin ta ce kuma za ka yi wa iyalinka matarka. Haka manzon Allah ya nuna cikin hadisi. Da haka dukkan mutumin da ya kasance zai keɓanci kansa da abinci mai daɗi, ya keɓanci kansa da sutura masu kyau na kwalliya da tsada, amma matarsa kuma ya bar ta cikin hali na rashi, to ya tozanta matarsa kenan. Wanda wannan ɗin ya ishe shi laifi a wurin Allah, in ji manzo sallallahu alaihi wasallam. Tambayar ta uku take cewa mutum ne yake da mace biyu, amma ɗayar ta zanto ba ta da wani tasiri a gidan, sai abin da uwar gida ta ce, ita take sarrafa gidan, in ta ce a yi kaza a yi, in ta ce a bar kaza a bari, ita dai ba ta da tasiri gaba ɗaya. Har ma ɗan uwar gidan za ta yi ƙarya ta tsarawa mai gidan, to mai gidan zai ɗauka kuma ya yi faɗa a kan ɗayar. To abin tambaya a nan gurin shi ne, menene hukuncin shi mijin da yake da irin wannan matsayi, da ita uwar gidan da suke da irin wannan matsayi, da kuma ita ta biyun wanda ake musguna mata? In ya tabbata cewa abin da kika faɗa gaskiya ne, kishiyarki ta sami ki ƙarya a wajen mijinki, to ta tabbatar cewa ƙaryar da suke ɗin nan za a yi mata hisabi a kai ranar tashin kiyama. Allah madaukakin sarki baya kyale abu komai gangantarsa, kuman ya amal misqala zarratin khairan yara, kuman ya amal misqala zarratin sharran yara. Inna Allah la yazlimu misqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Ubangiji baya kyale da abu komai gangantarsa, musamman abin da ya tafi haƙin wani sai ya hisabi a kai ranar tashin kiyama. Da haka ba daidai bane dan kina da shiga a wurin miji ki je ki taya masa ƙarya akan ƴan uwarki kuma ya ta fushi da ita ko yana gunguna mata, sannan kuma kai miji din ba daidai bane ba duk abin da kishi ya zo ta faɗa ƴar uwarta na maganganu ka yadda da su ba tare da kayi bincike ba. Rashin yin binciken ka shine laifi. Dama tsammani ake aiki kishiya taya kishiyarka ba daidai ba, ba wai tsammani ake taya mata daidai ba. In taya mata daidai shine abin mamaki, abin kuma Allah san albarka, yau kishiya ta faɗi gaskiya game da kishiyarsa, amma ta kushe ta, su zage ta, dama haka ake tsammani. Ina ba ta fahimta? To don haka ba dukkan zance da kishiya za ta zo ta faɗa maka ba ne za ka ɗauka ka azabci ƴar uwarta kishiyarta a kan wannan magana ta yi na maka ta kitsa maka ba tare da kayan bincike ba. Sannan ita wadda aka zalunta ɗin idan ta yi haƙuri Ubangiji Ta'ala zai ba ta lada. Sannan kuma a ƙarshe sai dogon bayani da suke cewa dai ya kamata dai a yi wa'azi ga mataye masu aure sama da ɗaya. To wa'azin da za a musu shine fi adalci, mazaje kai da suke da aure sama da ɗaya, biyu mai uku haka mai hudu a yi musu wa'azi. Wa'azin da za a musu shine fi adalci, ku kuma matan kuma ku yi haƙuri da an yi muku sama da ɗaya. Inda Ubangiji ne ya shara'anta ce fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا. وبنجي تيكو أولي أبن دي دا تدعى غريكو نأددي سواء ما تايبيبيو كو أكو أكو كو أكو مهرهدو. أما إذا كل سنبذاكو إيان آدل سيبا توك تتعيطا أكم غدار ليا أكا ألا مدوك كنسكيتي duk wanda ya san ba zai iya yin adalci ba to ya haƙura da mace ɗaya. Duk wanda yake jin zai kwatanta adalci wajen rabon kwana, wajen sutura, wajen wurin zama, wajen ciyarwa da shayarwa, to wannan sai ya yi sama da ɗaya ya halatta gurgudan ikonsa. Wato yin aure guda ɗaya shi ne asali, yi na biyu da na uku idan mutum zai iya adalci. Ba kuma adalci kaɗai ba, yana da halin da zai iya riƙe mata guda biyu ɗin idan zai yi biyu, ko yana da halin da zai rike guda uku in zai yi, ko yana da halin da zai rike guda hudu in zai yi. Amma kuskure ne in mutum baya da hali kawai ya yi shahada ya ce zai yi, ba a danganci irin wannan. Ko da guda ɗayan ma manzon Allah ta yi mana sata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, wanda yake da ikon yin aure ya fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati fa alayhi bis-sawm, wanda baya iya ko ɗayan sai ta aka yi azumi. Sannan kuma Allah ya ce waliyastazil alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli, wadanda ba su da ikon yin aure su yi hakuri su lallashi kansu su kame kansu har ya zuwa lokacin da Allah zai wadata su daga cikin yalwarsa. Don haka kada mutum ya ce zai yi aure sama da ɗaya alhalin baya da ikon rigewa, in ko yana da iko to shikenan. Wannan shine wa'azin da zai musu, ji tsoron Allah, don mai mutum sama da ɗaya ji tsoron Allah ya yi adalci, ya sani Allah zai tambaye shi, ya sani Allah ya ce duk wanda yake da aure sama da mace ɗaya idan bai adalci a tsakaninsu ba zai zo ranar tashin kiyama tsagin jikinsa ɗaya a ƙasa, rabin jikinsa ɗaya a ƙasa, a yi masa fallasa a farfajiyar kiyama. Allah ya tsare mu. Mun tsaya a ƙarshen faɗin Allah Ta'ala inna ma harrama alaikum al-maytata wa ad-dama wa lahma al-khinziri wa ma uhilla bihi li ghayri Allah wa man idtarra ghayra baghin wa la adin fala ithma alayhi inna Allah ghafurur rahim. Za mu tashi faɗin Allah Ta'ala innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu ayatu 174 ya Allah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد
وبنجيسي إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب للي وطن دسكي قوي أبند الله يسوكرن للتاس الكتاب أنا اسم الجنسني التوراة تسكي الإنجيل تسكي هكا زبورة هكا كما القرآن مجمع wanda yake koye abin da ke cikin attaura na siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanda yake koye abin da ke cikin linjila na bayanin zuwan manzon Allah da siffofinsa ko wanda yake koye abin da ke cikin alqur'ani na bayanin hukunce-hukuncen Allah wadanda suka gafi al-i'tiqadat aqida ta zuci ko kuma al-ibadat ibadoji ko at-tahlil wa at-tahrim halalci da haramci duka mutumin da yake koye ɗaya daga cikin wannan ويشترون به ثمنا قليلا كما suke musanya shi da dan wani farashi kankani wani matsayi da zasu samu a duniya ko wani dadi da zasu samu na duniya a sakamakon haka suka koyi gaskiya ulaika to irin waɗannan mutane ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar ba abinda suke ci a cikin su face wuta duk abinda aka ba su na kuɗi ko min kankantarsa ko min yawansa don su koye gaskiya don su ci gaba da samun girma da matsayi a madadin faɗin gaskiya to su tabbatar wuta suka ci a cikinsu. Wala yukallimuhum Allahu yawmal qiyama ubangiji ta'ala ba zai musu magana ba ranar tashin kiyama. Wala yuzakkihim ba kuma zai tsarkake su ba daga datti na zunubi. Walahum azabun aliyim kuma lallai suna da azaba wadda take mai radadi. Lafazin wala yukallimuhum Allah ma'anarsa ba zai mutu ba zance mai amfani in ba haka ba kowa Allah zai masa zance ai falanas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin yawma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madha ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Ubangiji zai zance, zai magana da mutane, zai tambaye su yaya aka yi. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. اما ابن دعجي نجي دزنتي دعك قولي انا سوى لا يكلمهم الله بذي مسزنتي مي انفاني با بذي مسزنتي با ارن زنتي نرهما سوى كسدتكين الجنة كوني امتزا ابن دكي تكين تنئمة سيدي زنتينا عذابا سيدي زنتينا تسكنت انقالكو ولا يزكيهم بذي سركا جيسوا ولهم عذاب أليم. Waɗansu kuma suka ɗauke shi akan wala yukallimuhum Allah, akan ce kallamahu ai ataahu al-fursata lil kalam, ya ba shi dama ya zance, ba wai shi ya zance da kansa ba. Kallamahu ma'ana ya ba shi dama ya zance, sai ya zanto wala yu'zanu lahum fa ya'tazirun, shine ma'anar wala yukallimuhum Allah da kenan gudu. Walahum azabun alim, suna da azaba mai radadi. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda, irin waɗannan su ne waɗanda suka yi musayar bata a madadin shiriya. Wal azaba bil maghfira, azaba a madadin gafara, ma'ana suka gwammace gara su rayu akan bata a madadin su rayu akan shiriya, gara azaba ta kan musu a madadin su dace da rahmar Ubangiji da gafara. Wato sun zaɓi ɓoye gaskiya a madadin bayyana gaskiya, sun zaɓi rayuwa akan bid'a sama da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun zaɓi ko zikiri ko wuridi na wani manzon Allah sama da zikiri ko wuridi ko salatin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Fama asbarahum ala nar, yi mamakin haƙurin zamansu a cikin wuta, ma'ana abin mamaki ne dan adam ya zaɓawa kansa wannan tafarki tare da cewa ya san zai kai wuta. Zalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqq, bayanin nan da aka yi muku a baya saboda shi Allah ya saukar da littafi ne da gaskiya. Kowane littafi da Allah ya saukar da shi, littafin karshe shi ne alqur'ani da littattafan da suka gabaje shi at-taura da linjila da zabura da sufi ibrahim, dukkaninsu Ubangiji ya saukar da su ne da gaskiya. Kina nazzala kitaba bil haqq wa innal ladhina ikhtalafu fil kitab, kuma lalle wanda duk suka yi sabani cikin littafin da Allah ya turo, wato suka kaucewa zahirin littafin, hakikanin abinda littafin ke koyarwa, lafin shikakin ba'id, to za su kasance cikin sabani da munaza'a a tsakankanin su da juna ba'idin manisanciya. Wannan kamar yadda muka faɗa a baya, wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikuhum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim. Matukar mutane sun saba wa alqur'ani, sun saba wa hadisi, to akan abinda suke kai kishiyar qur'ani da hadisin kansu ba zai shiryu ba, kuma sai Allah ya wargaza aliyarsu. Shi yasa Yahudawa Allah ya wargaza aliyarsu da suka saba alqur'ani, sai Allah ya karkasa su har gida 71. Inna Nasara ma Allah ya wargaza aniyarsu, kansu bai haɗu ba da juna da suka saba wa qur'ani. To haka dukkan wani wanda yake kan wani fata ko kan wata bid'a wanda ya saba sunnar manzon Allah da ita, to sai ka ga akan wannan bid'ar kuma kansu ba zai haɗu da juna ba, sai Allah ya wargaza aniyarsu. Wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi lafi shikakin ba'i, lalle wanda suka saba wa littafi to suna cikin fata wanda yake ba, suna cikin sabani wanda yake mabayyani, wato manisanci. Sabanin yayi ne saba na kusa bane ba tsakanin su. Sallatin
laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinnal birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
وبنجدتي ليس البر أن تولوا وجوهكم ليس البر an tuwallu wujuhakum, a wannan kira'ar kenan, sai dan to laysa fi'lin madin jamid kuma naqis, albirra khabaru laysa muqaddam, an tuwallu wujuhakum an wa ma dakhalat alayhi fi tawil ism kana marfu' kenan. Idan ku muka tafi kira'ar laysa albirru an tuwallu wujuhakum, sai dan to albirru shine ismu laysa, an tuwallu wujuhakum shine khabaru laysa. ليس البر لفظ البر اسم جامع لكل انواع الخير واعمال الطاعات شنو ne da yake fi dukkan ayyukan da'a dukkan ayyuka da ke kusantar da bawa zuwa ga Allah ubangiji ta'ala yace laysa albir an tuwallu wujuhakum qibalal mashriqi wal maghrib ba aikin alkhairi bane kadai a ce ku juyar da fuskokinku ko a juyar da fuskokinku inda mahudar rana take ko inda mafaɗar rana take, kar ku yi tsammanin wannan shi kadai ne aikin alkhairi daga shi an gama. Abin nufi lamarin alqibla da da kuke kallon baitul maqdis, daga baya aka mayar da ku alka'aba almusharrafa kuke kallanta, kar ku dauka yin wannan in kun yi shi kun kammala aikin alkhairi ko an kare aikin alkhairi, babu sauran wani rubawan aikin alkhairi da ake binku baki akai. Lalle wannan ɗaya ne daga cikin ayyukan alkhairi, fardun min afradil bir, ɗaya ne cikin ɗaiɗaikun ayyukan alkhairi. Amma idan kuna son cikakken albirru, ga shi nan aya za ta yi bayani, walakinnal birra, amma aiki na da'a wanda ke kusantar da bawa, man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin, a samu rukunan imani tare da mutum, a samu mutum ya yi imani da Allah, imani da cewa akwai Allah din ba wai babu bane, imani da abinda Allah madaukakin sarki yake da shi na rububiyya, shine halitta da mallaka da kulawa da halitta din da arzuta halitta din, imani da abinda ubangiji ta'ala yake da shi na ilahantaka cewa shi ya cancanci abota masa shi kadai, imani da abinda Allah madaukakin sarki yake da shi na sunaye mafiya kyau da kuma siffofi mafiya kamala, waɗanda suka tabbata cikin Qur'ani cikin hadisi ingantacce, dan ba a tabbatarwa Allah suna ta hanyar ijtihadi, haka kuma ba a tabbatarwa Allah suna ko kufa ta hanyar hadisi dha'ifi, dole sai aya ta alqur'ani zahiri, sannan kuma a samu hadisi ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne yace kaza suna ne na Allah ko kaza kufa ne cikin sufofin Allah. Idan an ce imani da Allah ya tafi dukan waɗannan bangarorin, dole mutum ya yadda da rububiyya, ya yadda da uluhiyya, ya yadda da tauhidul asma'i was sifat, doriya akan cewa akwai Allah kadai, domin cewa akwai Allah kadai ba ya nuna kai imani, kafirai ba sun yadda akwai Allah, cewa shi kadai ke kashewa ya raya ya arzita, wannan kadai baya mai yadda mutum mumini, dan su Abu Jahil ba sun yadda shi kadai ke kashewa ya raya kuma ya arzita mutane, amma cewa shi kadai ya cancanta a yi masa bauta, to anan ne mummune suke sa bamban da wanda ba mummuni ba. Da haka idan an ce man amana billah, mutumin da yadda da Allah ta waɗannan bangarori da muka ambata, walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir, ya yadda da ranar tashin kiyama, an sa masa suna al yawmil akhir, yini na ƙarshe, don babu wani yini kuma a bayansa. An fahimta ku, ranar tashin kiyama mutum ya yadda akwai zuwanta, ya yadda kuma za a farfaɗo da mutane a wannan rana, a yi hisabi kowa ya san matsayinsa, ya yadda kuma kafin zuwan wannan ranar akwai muqaddimat, tana da ashrar, tana da alamat, alamomi na zuwan ranar tashin kiyama din, alamomi manya da alamomi ƙanana. Ƙananan alamomi ya kasance an rasa amana cikin jama'a, duk wani na cikin ƙananan alamomi, ya kasance ana yin dogayen gidaje, duk wani na cikin ƙananan alamomi, ya kasance mata sun yawaita, adadin su na ƙara yawa sama da adadin maza, duk wani na cikin ƙananan alamomi, daga cikin alamomin tashin kiyama. Zuwan manzon Allah ma alaman tashin kiyama ne sallallahu alaihi wa sallam, hijiransa ma alaman tashin kiyama ne. Manzon Allah ce bu'istu ana wa sa'atu ka hataini, an turo ni tsakanin tashin kiyama kamar waɗannan yatsun guda biyu, manuniya da ɗan yatsun tsakiya sallallahu alaihi wa sallam. Yadda ba wani ɗan yatsa a tsakiyansu, haka babu wani annabi tsakanin na zuwa tashin kiyama da za a turo da wani sabon manzanci sallallahu alaihi wa sallam. Da haka duk wannan waɗannan alamomin tashin kiyama ne ƙanana, alamomi manya hudu wurin rana daga yamma ta faɗi a gabas, wannan cikin alamomi manya, saukar annabi Isa alaihi salam, bayyanar mahadi, zuwan dujjal, duk waɗannan alamomi ne manyan tashin kiyama. Wata dabba da za ta fito tana yi wa mutane magana, duk wannan manyan alamomi ne na tashin kiyama. To mutum ya yadda da alamomin, ya yadda da zuwan yinin, da kuma abin da zai faru a cikin yini din, na awan ayyukan mutane, da hisabi, da hawa kan siradi, da bayanin shiga aljanna, da kuma bayanin shiga wuta, dukkan waɗannan yana daga cikin al-imanu bil yawmil akhir. ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه, mutun yadda da mala'iku, halittar su ubangiji ta'ala ya halitta su daga haske kamar yadda manzo Allah bayyana cikin ingantaccen hadisi, sanin yadda cewa babu wanda ya san yawan su sai Allah, sannan mabambanta ne su ta fuskar girman su, akwai babba akwai karami, akwai wanda yake yafi wani girma, akwai mai fuffuki biyu, akwai mai uku, akwai mai hudu, akwai mai sama da haka. Alhamdulillah fatiru samawati wal ardh جاعل الملائكة رسلا أولي أجنهة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وبنجي تعالى يا أهل الكسر أنهم بمبنشة بمبنشة كانوش سننكم السوطن باتا تفنتوا دا كسن تور سماتا كو مذا حتى وبنجي تعالى يسجن سيئبا كمرقوم وشدنا مجي sannankuma kodon lokaci cikin da'a suke da biyayya ba sa saba wa ubangiji, la ya'tuna allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Haka ubangiji ta'ala ya kafanta su, ba kuma wanda ya san adadin su sai Allah, tunda dai ga baitul izza daki ne daidai da ka'aba, a ƙasa haka daki yake shi kuma a sama, ina nufin wajen yadda ka'aba anan muke mata tawafi mu je kuma mu sallah fuskante ta, haka kuma baitul izza a saman duniya ta farko mala'iku ke shiga ciki su yi ibada. Manzo Allah ce a kowane yini mala'ika dubu ke shiga su yi ibada, in sun fita gobe sababbi ne daban, tun daga aka halicci duniya har zuwa yau, har zuwa tashin kiyama. Haka lallai adadin mala'iku ba kadan bane ba. Wata rana ce aftatus sama'u wa huqqa laha an ta'issa, lallai an ji sama ta yi wani ƙara. Manzo Allah ce ya dace sai ƙara din, domin babu wani wuri daidai masakaɗar goshi a sama face sai akwai mala'ika yana yiwa Allah ibada a wajen. Wa ma ya'lamu junud rabbika illa huwa wa ma hiya illa zikra lil bashar. Mutum ya yadda da mala'iku ta wannan fuskar. Imani da mala'iku kashi biyu ne, imani bihim jumlatan wal imanu bihim tafsilan. Idan an ce imani da su a jumlace, mutum ya yadda da waɗannan siffofi da suka yi tarayya, kasancewar su masu yawa, kasancewar su an halicce su daga haske, kasancewar su ba sa haifayya, ba sa irin yadda muke yi, kasancewar su la ya'tuna allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun, wannan a jumlace duk haka mala'iku suke. to amma suna da siffofi kuma tafsila, shine sanin su da sunayen su. To waɗannan akwai mala'iku sanannu waɗanda Qur'ani ko hadisi ingantacce ya bayyana sunan su, to wajibi ne mutum ya san su da sunan su. In ba an bayyana aikin su ta hanyar nassi, mutum ya san su da sunan su da aikin su. Misali mala'ika Jibril, kaga Jibril suna ne nashi, banda shi ba wani mala'ika mai wannan suna. Aikin sa kuma shine zuwa da wahayi wajen annabawa. Sannan Mika'il, kaga Mika'il suna ne nashi, aikin sa kuma shine shi aka wakilta wajen taskar ruwan sama da kuma fitar da tsirrai. Sannan kuma akwai Israfil, wanda suna ne nashi, aikin sa shine busa. Sannan kuma akwai Malik, wanda suna ne nashi, aikin sa shine shugaban mala'ikun da suke tsaro a kofar wuta. Wana daw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun lagarrinakum bilhaq walakin aktharukum lilhaq karihun. Akwai munkar, akwai nakir. Hadithun ya tabbata cikin musannaf na Abu Bakar ibn Abi Shayba. Saboda haka dukkan mala'ikan da ya tabbata da sunansa da sifar sa da aikin sa, sai mutum ya tabbatar da shi da sunansa da sifar sa da aikin sa. Waɗanda ku ba faɗa ba, sai mutum ya shiru kare kirkiro wani suna ya sanya wa wani mala'ika. Idan an ce ina hadisi, mutum ya kare, ya kasa kare kanshi, ko ya kawo hadisi amma rufa-rufa irin wanda ba a hujja da shi, sai a ce da shi to ka kame bakinka, kar kai alƙawlu alallahi bila ilmin. Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuhada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Da haka al-iman bil mala'ikati yakunu ijmalan wa yakunu bit tafsil. Al-iman bihim ijmalan yadda da waɗannan sufofi nasu da suke tarayya, al-iman bihim tafsilan shine sanin waɗanda aka bayyana sunan su tare da bayanin aikin su ta hanyar nassi ingantacce, Qur'ani ko hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam. Walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi. Lafazin al-kitab anan lil-jins, domin alif da lam din dake cikin al-kitab istighraqiyya ce, tastaghriqu jami' al-kutub al-munazzalati min as-sama'. Dole ne mutum ya yarda dukkan wani littafi da Allah ya saukar daga sama akan kowane annabi cikin annabawa. Su ma imani da littattafai ya kasu kashi biyu: imani da littattafai a dunkule, imani da littattafai a rarrabe. Idan an ce a dunkule, dole ka yarda kowane annabi an turo shi da littafi, babu wani annabin da ya zo hannu ba komai. Hujja a nan gudun faɗin Allah ta'ala, kana nasu ummatan wahida fa ba'athallahu an-nabiyyina mubashirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba. Kaga al-kitab a nan gudun lafazin mufrad ne, amma ana nufin littattafai. Kowane annabi ya zo da littafi, illa iyaka ba kowane annabi bane aka bayyana sunan littafinsa. Waɗansu an bayyana, waɗansu an rufe. An bayyana Zabura ta annabi Dawud, an bayyana Sufi Ibrahim, in mun ɗauka Sufi Ibrahim suna ne, ya zo cikin aya kuma ya zo cikin hadisi. An bayyana Linjila, shi ma suna ne da littafin annabi Isa. An bayyana Alƙur'ani, suna ne da littafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma annabi Ja'ibun da aka tura birnin Madayana, yaya sunan littafinsa? Ba mu sani ba. Ya je da littafi, lalle ya je da littafi, dan Allah ce wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqq liyahkum bainan nas bi mukhtalafu fi. Yaya sunan suka ce ban sani ba? Allah bai bayyana ba cikin Qur'ani, manzo bai bayyana ba cikin hadisi. Kaga anan gurin ba za ka yi tantamba ba ka fara. Annabi Salihu da aka tura wa Samudawa, ya je da littafi? Tabbas ya je da littafi. Me ya sunan littafin sa? Ban sani ba. Allah bai bayani ba, manzon Allah bai bayani ba. Haka annabi Hudu ya zo da littafi, amma ba mu san sunan littafinsa ba. Haka annabi Nuhu ya zo da littafi, amma ba mu san sunan littafinsa ba. Sai dai mu yi imani da shi jumlatan, a jumlace cewa ya zo da littafi, amma yaya sunan littafin? Wato kana neman bayani warware kenan. Sai mu ce wannan nassi bai tabbatar ba. Da haka duk abin da nassi bai tabbatar ba, sai mu kame bakin mu, ba za mu faɗa ba. Ba a ijtihadi wajen a kirkiro sunan littafin da ta bayan ko ba nassi ne, ba wahayi ne ya tabbatar da shi ba. An gane ku? Amma waɗancan da Sufi Ibrahim da Zabura da At-Taura da Linjila da Al-Qur'ani, duk da sunan sun tabbata ta fuskar nassi, ba wanda zai inkarin wannan shi ne sunan shi. Wal kitabi wan nabiyyin, ko mu yi imani da annabawan Allah, cewa Allah madaukakin sarki ya turo da annabi a kowace al'umma. Wa in min ummatin illa salafi ha nadhir, ba wata al'umma face sai manzo ya gabata a cikinta, ko mai gargadi ya gabata a cikinta. To amma ba dukkan annabawa da manzanni bane Allah ya ba mu labarin su. Allah ya ba da labarin wani adadi dan mu san su, wanda yake da sunayen su a cikin Alkur'ani, waɗansu kuma ya kyale a jumlace ba tare da bayanin sunayen su ba. Wannan ba a wajibta mana gano sunayen su ba. wanda aka bayyana cikin Qur'ani da hadisi sai mu tabbatar, wanda ba bayyana ba shi kuma sai mu kame bakin mu, ba za mu zo mu kirkiro ba. Duk sunan da ya tabbata ba cikin Qur'ani cewa suna ne na annabi, bai tabbata ba cikin ingantaccen hadisi cewa suna ne na annabi, gangantacce ne wani ya zo ce wannan sunan annabi. Ina fata an fahimta. Da haka sai mutum ya lura sosai idan yana karanta Isra'iliyat, idan ce an tura wani annabi kaza sunan sa wane, wani sunan sa wane, ai ta ambaton wadansu sunaye wanda babu su a Qur'ani ko hadisi ingantacce. To wannan ganganci ne i'tiqadin cewa wannan annabawa ne, ko alal aqalli in ma annabawa ne, wannan lafazin da aka faɗa shine haƙiƙanin sunan su, tunda bai tabbata ba ta hanyar nassi, bai tabbata ba ta hanyar wahayi. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين تكركنا إيماني قداك دامن سامو قداك يرأنا سورة القمر تكاو تكون نكدا إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمهم بالبصر إيماني تكدرك نوان تكون تكون rukunin imani guda shida, mutum ya yarda da kaddara ta Ubangiji cewa shike kaddara al'amura. Kaddara kuma jawanifinta guda hudu ne. Na farko dai mutum ya yarda Allah ya san kowane irin abu a duniyar nan tun kafin faruwarsa, ya san zai faru tun kafin ya faru, dai in ya faru ta yaya zai faru Allah ya san da shi. Na biyu, Ubangiji ta'ala ya rubuce komai, babu abin da Allah ya bari bai rubuce ba tun daga farkon duniya har ya zuwa ƙarshenta. Na uku, Ubangiji ta'ala ya ga damar faruwan abin, da bai ga dama abin ya faru ba, da ba zai faru ba, dan Allah ba a yi masa tilas a cikin mulkinsa, sai abin da ya ga dama ne yake faruwa. Sannan kuma abu na hudu, Allah ya tsara shi, ya kaddara shi, kuma sai abin ya faru gwargwadon yadda ya kaddara. Wato yadda za ka gane wannan shine, magini ko injiniyan da zai gina wannan masallaci sai da ya samu architecture ko shi da kansa, in ya kware ta wannan fuskar ya zana. Amma idan ya zo zane, lokacin da aka zo gini kuma kila ana saba wa zane, da an yi niyyar kofa a nan a canza ta koma can, an yi niyyar window a nan ya koma can, an yi niyyar adadin kofofi kaza a rage ko a ƙara, to kaga wannan ya kaddara abu. Sannan da abin ya zo faruwa kuma sai ya tikaro da yadda ya kaddara da fari. To shi Allah ba haka bane, ba yadda ya kaddara abin haka abin yake faruwa. Subhanahu wataala, ba a samun wani cikas ko da zai santimita ɗaya a samu ƙari ko rage cikin yadda Allah ya tsara. Jinkiri na rabin minti ko ƙarin rabin minti kan lokacin da Allah ya tsara babu, ba ya faru. Kowane irin abin da ya tsara shi, to wannan shine imani da kaddara. Ina ka da fahimta, rukuni ne daga cikin rukunan imani. To sai dai kaddara iri biyu ce, akwai kaddara shar'iyya, akwai kaddara kuma kauniyya. Kaddara shar'iyya yadda Allah ya tsara duniya ta kasance akai, kaddara shar'iyya yadda Allah ya mana wahayi. Dan adam yana kafa hujja da kaddara shar'iyya wajen abin da ya shafi mu'amalantar Allah. Me yasa kai sallah, me yasa baka yi sallah ba sai ka ce Allah ne ya kaddara mu? Me yasa baka yi azumi ka ce Allah ne ya kaddara? Me yasa ka sha giya ka ce Allah ne ya kaddara? Me yasa kai saka ka ce Allah ne ya kaddara? Wannan bai halatta mutum ya mu'amalanci Ubangiji ba da kaddara kauniyya, abinda Allah ya tsara duniya ta kasance akai, sai dai ya mu'amalanci Ubangiji da kaddara mai shar'iyya. Idan ka ce Allah ne ya kaddara maka, sai mu ce wannan kai kana magana akan al-qadarul kauni, nahnu na'amiluka bil qadar ash-shar'i. Mu duba cikin Qur'ani da hadisi mu gani, Allah ya bada izinin aizata, Allah ya bada izinin aizina, Allah ya bada izinin ajiya a shagiya, Allah ta inna Allah la ya'muru bil fahsha a taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah baya umarni da al-fahsha, sai zaka ce ya kaddara maka, ce ai ya kaddara mun dai shi tsara komai faru a duniya, mu kuma sai ce a shar'anta bai kaddara maka ba tunda ya haramta maka yi, kai ne kai taron kun ne kai. Shi yasa a kawo wani farawo ya yi sata wajen Umar bin Khattab, me yasa kai sata? Yace Allah ne ya kaddara mun. Yace mu kuma Allah ya kaddara mu yake maka hannu. Sai kaddara ma sata ya kaddara mun mu yake ma. Wato sai ka mu'amalanci mutum da shari'a, in ya kafa hujja da kaddara kauniyya kenan. Gane ku? To waɗannan rukunai imani kenan, wannan duk suna cikin albirru, kuma a cikin albirru waɗannan ɓangarorin su ne shugabanni na albirru, domin kowane birru baya zama birru sai wannan ya inganta, sai sauran su zama birru kuma a karɓa, aiwa a ba mutum lada a kai. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه قوم تنبات دوكيا على حبه الحالين سنت إتا دوكيا وتبات دوكيا ديادة دكتبا وبنجل تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد wato ku ciyar daga daddadan abu daga arziki mai kyau da muka ba ku ku ciyar daga abin da kasa ta tsirar muku kar ku nufaci lalataccen abu ku sifi za ku bayar kun yi amfanin gona wani wuri ya yi kyau wani wuri bai yi kyau ba sai ku ɗauki wanda bai yi kyau ba ku ce shi za ku fitar da rabon talakawa a ciki bai halatta ba kar ku zo ga riga mai kyau kana sawa ga wata dittagabi ta yage nan ta yage can an yi fati nan sai ka ce za ka bai wa talakawa wanda kake jin dadin sawa kana ado zaka bayar idan abinci ne wanda kake jin dadin ci a gidanka shi zaka bayar amma ka kasance kai a gidanka kana ci mai kyau idan azumi yazo za a raba wa talakawa geran da za su yi kunu da shi sai a je kasuwannin kauye ko a je wurin ɗan jari hujja irin masu kauye gero shekara 10, shekara 11, shekara 13 a saya buhu ka je gero ka ga ya zama kaman dutse sai kana fasashe na wargajewa da kyar wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun kar ku nufaci lalataccen abu mara kyau ku ce daga cikinsa za ku ciyar sadaka ma'ana yanzu kai wannan shi ne sadakin hurul ini a cikin aljanna ai kuma ka san a ce wannan shi ne a makwafin hurul ini ko kai aka faɗa za ka ce a bai dace ba ka san ba zai yi ba da haka ka nemi abu mai kyau ka bayar don ko wata mace sai aka ce mai kyau kuma sai aka ce shikenan sadakin wannan matar shi ne wani lalataccen gero tsohon ajiya shekara 15 ya haɗe a cikin buhu ruwa ya rike jiri ya lalace sai a ce shi ne sadakinta kaga ai ba zai yiwu ba to balantana ko matar aljanna kuma sai ka ce wannan shi ne sadakinta da wannan za ka shiga aljanna da lalataccen gero za ka shiga aljanna da matacciyar riga mai maho da kuɗaɗɗiyar atamfa za ka shiga aljanna to lalle ne mutum ya nemi abu mai kyau lokacin da zai ciyar wa atal mal ala hubbihi lokacin da mutum yake san abin zai bayar wa zai ba zawil qurba wal yatama wal masakin zawil qurba wal yatama wal masakin wa bin as-sabil wa sa'ilina fi rifaq wadannan sune bangarorin da zai ciyar zawil qurba ma abuta kusanci danginsa da lokacin da mutum zai bayar da sadaka sadakar da ya bai wa dangi tafi yayyansa kannansa kannan mahaifinsa yayyan mahaifinsa kannan mahaifiyarsa yayyan mahaifiyarsa ƴaƴan yayyansa ƴaƴan kannansa waɗanda suke mabukata ya fara da su ta fuskar sadaka ta filada ya fara da su ita ce ta filada domin hadisi ya tabbata daga Sulaiman ibn Amir wanda imamu Ahmad rawaito da imamu Tirmidhi manzo Allah ce inna sadaqata alal miskini sadaqa wa ala dirhami sanatan sadaqatun wasila lalle sadaka da mutun ya biyo talaka sadaka ce amma idan talakan ya zanto yana cikin dangin sa makusata to lada biyu za a bashi ga ladan sadaka ga ladan sadaka da zumunci haka kuma hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim daga Zainab matar Abdullah dan Mas'ud ita da wata mace mai suna irin nata sun tambaye manzon Allah mun fitar da zakka shin ya halatta mu baiwa mazajen mu zakka manzon Allah ya ce in kun ba su kuna da lada biyu ajrul sadaqati wa ajrul karabati ga ladan sadakar zakka ga ladan sadar da zumunci tsakanin ku da mazajen ku ma'ana miji bai halatta baiwa matarsa zakka amma mace ya halatta da baiwa mijinta zakka dan shi miji wajibi ne ya ciyar da ita in ya bata wani abu na zakka kamar ya toshe bangaren da yake na wajibin yayi yaki amma ita ba wajibi ne ta ciyar da shi ba sai dan ihsani dan haka in tana da wadata ya halatta ta bashi zakka in shi talaka ne manzo Allah ya bayyana haka cikin hadisi wa atal mal ala hubbihi zawil qurba wal yatama jami'in na kalmar yatim yatim man faqada abawayhi qabla al hulum dukan mutumin da ya rasa mahaifa guda biyu ko ya rasa uba kafin balaga wannan shi ne ake kira da suna al-yatim wato maraya kenan yana da bukatan taimakawa manzon Allah ce ni da mai tallafawa maraya kamar waɗannan yatsun guda biyu muke cikin aljanna amma sai ya ware su da juna ma'ana yadda waɗannan yatsun guda biyu suka yi tarayya a tafin hannu ɗaya haka ni da shi za mu shiga aljanna amma ware yatsun ya nuna matsayin ka daban kai ko matsayin annabi daban ba inda yake ba za a kai ka gidansa a'a kai naka din daban shi kuma naka daban sallallahu alaihi wasallam wato dan bayani ga al'umma manzon Allah ya wannan bayani da haka akwai bukatan tallafawa maraya taimaka musu abinci sutura musamman kuma abu mai mahimmanci kuɗin makaranta da ilmantarwa inda ake za mu rinka ɗaukan marayu muna biya musu kuɗaɗen makaranta ba wai sai in suna zaune a gidanmu ba maraya yana wurin mahaifiyarsa yana wurin ƙanin mahaifinsa yana wurin wan babansa amma mahaifiyarsa wan babansa kanin babansa da talakawa ne ba su da yadda za su sirene shi, kai sai ka ce a sa yaron makaranta, za ka ɗauki ɗawainiyar makarantarsa, kuɗin makaranta da littattafai da uniform da dukkan abin da ake bukata, wallahi tallahi ba ƙaramin jihadi kai ba. Ko ka ɗauki nauyin abincinsa, ko ka ce duk lokacin da baya da lafiya a zo a faɗa maka, kai za ka ɗauki shi kai shi asibiti, ko in kai an rubuto magani kai ka bayar. Duk ne a cikin ayyuka na alkhairi da aka samu suna albir, ba wai mu kalli gabas mu yi sallah ko mu kalli yamma ko kudu ko arewa, ba wannan ne kadai albirru ba, walakin albirru man amana billahi wal yawmil akhir wa kaza wa kaza wa ata al mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama. Duk wannan suna cikin albirru din, dan kar mu fahimci aikin da'a ya faru ya kare a sallah, duk wanda ya sallah ya gama to shikenan ya gama aikin alkhairi, dole sai mutun yana yin wannan idan yana da hali. Wa ata al mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama, sune al yatama marayu tallafa musu, gajeyu tallafa musu, abin kunya abin bakin ciki abin da yake faruwa ko a Kano ko a Kaduna, kila har a Maiduguri, kila har a Sokoto, kila dukkan musulmai. Idan ka je gidajen marayu inda yara suke marayu a gari da yake na musulmi, sai ka samu cewa Kirista ne ke zuwa su ɗauke su, ‘ya’yan musulmi ne asla, amma Kirista sun je sun ɗauke su, sun rene su, sun ba su ilimi tun daga mataki na primary har zuwa university, sun sa su cikin addinin Kirista. Amma musulmi mu mun kasa yin haka, wato mu muna kashe kuɗin mu ne ta abin da muke so ba abin da ya dace ba, wannan ita ce babbar matsalar mu. Ba wai kuɗi ne musulmi ba su da shi, musulmi suna da kuɗaɗe a hannunsu, amma matsalar shine yaya za a kashe kuɗin, wata hanya za a bi a kashe, ta wani ayyuka na alkhairi za su yi, shine sai mu kasa ganewa. Yawancin mu sai mu yi ta gina masallaci. Gina masallaci yana da muhimmanci kuma yana da lada, amma akwai lokacin da masallacin da muke da su sun wadatar da mu, ka akwai lokacin da ko a waje muke sallah ta halatta, akwai wata bukatar mu wani lokacin da tafi masallaci, za ka iya zuwa ka je ka samu mutanen ƙauye ba su da Fatihar da za su yi sallah da ita, amma sai ka gina musu masallaci. Yanzu ka gina masallaci amma baka gina masallaci ba, to amma a wannan lokacin gashi mutane ne kila ko sun musulunta musulunta da musulunta ba, ko kuma a sun dade da musulunci din amma rayuwa ta ƙauye da nesa da birni, nesa da maraya, sun yi nesa da ilimi, ba su san muhimmancin karatu ba, ba su san yaya sallah take gyaruwa ba, tsarki, alwala, wankan janaba da menene, duk ba su sani ba. To irin wannan a madadin ka gina musu masallaci, zo ka dauki wani dalibi a cikin gari ya gama haya islamic, ya gama diploma ta Hausa Arabic Islamic Studies, ya gama degree, ka dauke shi kaga na san kila ba za ka iya zama kawai ba, amma mi contract tsakanin ni da kai, zan baka kwangila kowane wata, zan baka 1000 kowane wata, zan baka 25,000, ina son ka je ka zauna wata 5 a kauye kaza, ka zauna ka koyar da mutanen nan juz'u tabara, tunda tabarakan da zai bai dihil mulku a gangaro kasu ga an je minal jinnati wan nas, tilawatan wa tajwidan wa tafsira, da iya tilawar abin a tajwidan shi kuma su san fassarar su, sannan ka dauki littafin alari ka karantar da su, sannan arba'un hadith ka karantar da su, sannan da al-usulus salata je ka karantar da su, ababan nan guda hudu ka je kai wata 5 kana idan Allah mutum idan ya tsara darasin sa safe yamma dare, ba zai iya kammala da wadannan littafin ba cikin wata 5, kuma duk mutanen da aka gina wannan aka yi wata 5 ana yi musu wannan, dan Allah kuma ba za su shigar da wani cikin musulunci ba, za su shigar da su. To yanzu wannan kudin da za ka dauki wannan 20,000 so 5 ma'ana 100,000 kenan, idan 20,500 ne kuma so 5 ya zama 125,000 kenan, to shine ba kudin kadai. To idan za ka gina masallaci akwai masallacin da za ka gina 125,000, amma sai wani zai kashe miliyan 2 ya gina masallaci, kai da ya kashe 125,000 kafin shi lada. In ka kashe a wannan tsarin ka fi mai miliyan 2 da ya gina masallaci lada, don shi ya gina masallaci ga inda ba masallata, kai kuma ka gina masallata inda ba masallaci. Manzon Allah kuma yace ju'ila liyal ardu kulluha masjidan wa tahura, kasar duniya gaba daya an sa mai ita zanto wurin tsarki na wurin alwalata wurin wurin ibadata. To amma ba ma gane wannan, sai ba kawai dauki 25,000 din ba wani ustazi, wani kashi yake ba ustaz 25,000 ba aikin da ustazin zai, haka kawai 25,000 ai dare zai gina wani kango ko da ba masallata, ko da tumaki za su rinka kwana a masallacin kauye wani yana ganin dare gina masallaci. To kaga wannan shine rashin wayewa ta fuskar addini, dole sai mun samu wannan awareness ta fuskar addini, yaya za mu kashe kuɗin mu, yaya za mu yi kaza, kila mutum ba zai iya zuwa wata kaza ba, dauki wata uku, wata huɗu, wata 5, wani kuma wata 5 din na farko idan dai zai shikenan ka ba su dama ya ji shi ma nan gaba zai iya ci gaba, wani kuma kila ba sai ya je ya zauna a garin dindindin ba, a'a ka sa masa 5,000 a wata ko 10,000 a wata kuma ka sai masa mashin sabo, wani kila idan kibar shi kadai ba zai ba, sai ka hada shi da wata wani Islamic organization waɗanda suke da tsari da gaske, waɗanda suke da tsari, ka samu wata kungiya ta musulunci mai tsari da gaske, ka ce to ga aikin da muka tsarawa ne, ko kuma ku yi supervision, su kuma su baki kan table na aiki, su tsara maka syllabus din karatu, kuma sun sa wani supervisor da yake zuwa yana duba ire-iren su. Ka ɗauki nauyin wannan a ƙauyuka guda huɗu ko biyar, ga supervisor ɗin su an ɗauki nauyin sa, an je ana tura shi a jiya dan Allah mai nufi, wannan ba sai a yarda a duhu mutunci ba. Supervisor ɗin a sai masa wata ƴar mota irin ƴar bana ba harka da ake cewa 180,000 ko 200,000, karuwai ana sai musu Abuja motar 900,000, 800,000, miliyan ɗaya, miliyan biyu, ba haka ake ba. Yan daudin siyasa ana gina musu manyan gidaje, ana sai musu motoci na alfarma. Siyasa fa kawai sai kayi zai ce, sai kayi aikin sa kenan, a sai masa mota, a gina masa gida, a yi masa alfarma, a kai shi kujerar Makka, a bashi umara. Ma'ana ba mu iya kashe kuɗin mu wata hanyar da zamu samu lada a wurin Allah? Sai an zo muna neman lada, idan an ce ƴan agaji ku zagaya da akwati za a nemi taimako, da zaran an buɗe kuɗin kowane masallaci, wallahi abin kunya ne. Sai ga can naira biyar a dudunkune, ta sa jam jam manja da wani abin nan da baƙin mai a jikinta, can gudun naira goma a dunkule ta, don duk saboda duk wanda zai bayar idan ya haka lalubo ya ɗauko da yawa, ya gana ƴan naira 200,000 da sai ya mayar, ba su ne na sadaka ba. Sai aka yi ɗauko nan gurin, sai ga su ma kuma ƴan naira 50,000 ba su ne na sadaka ba. Sai ya laluba ya laluba, canjin da ya sai goro ɗazu, ya ba da naira 20, an ba shi goro na naira 15 ko 13, naira 7 ɗin nan sai ya ɗauko su sai ya watsa, wai su ne sadaka da su zai shiga aljanna. Ma'ana goron da kake ci ya fi kima sama da addininka? Goron da zaka ci ya fi kima sama da addininka? Ka tambayi likitoci, goron zai taimaka wa jikinka ne? Sigari da zaka sha ta fi addininka? Kwalin Marlboro ko wace ce nawa mai shan taba yake sha ya zuke ta? Amma bai tafi da addininsa ba? To dukkan waɗannan ababe ne da ya kamata mu samu wayewa a kai. Ya kasance mun baiwa addinin mu muhimmanci, mun taimaka wa 'yan uwanmu, marayu, talakawa, gajiyayyu, yaɗa kalmar Allah a ban ƙasa, zan gina ta ake kashe kuɗi. Amma sun yi ta kashe kuɗi ta abin da bai dace ba. Idan ka ce wani ya canza mota, ni ma suna canza mota, wani ya canza gida, ni ma suna canza gida, wani ya canza fenti, ni ma suna canza fenti, wani ya yi kaza, ni ma suna yi, sai ni ta gasa kan abin da babu lada. Mu wahalar da kanmu, mu wahalar duniya da kiyama. Ubangiji ta Allah ya gane da mu. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina, kuma ya ciyar da talakawa, al masakin kenan talakawa, allazina la mala lahum la hadiran wala ghaiban, babu shi a yanzu kuma ba a tsammanin zuwan su nan gaba, babu shi a hannu kuma babu shi a baki, al miskini kenan. La mala lahum la hadiran wala ghaiban, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil, sai ibn as-sabil, ibn as-sabil wanda a yanzu ne baya da dukiya, amma kila yin kuma garin sa yana da dukiya, a yanzu ba kudi a wurin sa, guzurin sa ya yanke matafiyi ne, amma yin kuma garin sa yana da kudi, yana da kadara, yana da gida, yana da komai. Mutum roƙo wurare ne guda uku. Wuri na farko, ta hammala hamala. Menene hamala? Kamar wani ya tsara hannun wani, shi wanda aka tsarewa hannun ya ce na yarda da diya, in kana da diya ɗin ko ba haka ba mu je kotu a yanke hannunka, shi ko ba da diyar a hannunsa, sai ka ce diyar tana kaina, zan biya ka, don ka ceci hannun wancan da aka yanke wa hannu, ka ce diyar tana hannuna. Lokacin da ka faɗa haka, idan ka a madadinsa ka ce ka ɗauki diya, to ya halatta ka je ka roƙi mutane daga baya don ka samo abin da za ka biya diyar wancan ɗin, tunda ka ce na ɗauka, na ji na gani. Ko waɗansu mutane suna sulhu kan wani haƙƙi, wani ya ce yana bin wani naira 20,000, wani ya ce ƙarya kake baka bina, shi wanda ya ce yana bi ya ce ni kuma yana bin ka, wancan ya ce na shaida aka rasa shida, za a yi rikici, sai ka zo ka ce in yi muku sulhu mana, ni 20,000 ɗin tana kaina, zan biya. Idan ka ɗauki irin wannan, ya halatta ka je ka roƙi mutane don ka samu abin da gwargwadon yadda za ka samu 20,000 don ka ɗauke wancan nauyin. To masu bara su kun haka suke yin kenan. Na biyu dai, don na biyu nake, wancan don na farko da nake faɗa. Na biyu, daga cikin wanda ya halatta su yi roƙo, mutumin da ya kasance wata musiba ta zo ta ma mai dukiyarsa, yana da kanciya kasuwa sai aka yi gobara gaba ɗaya dukiyarsa ta kone kurmus, ko yana da jarinsa ya sayar da haja ya kulle kuɗin su zai je ya sake sowa in sun shi suka tarihi sauka shi, kaga nan gurin wata ja'iha ta same shi, ja'iha samawiyya fajjahat malik, to irin waɗannan shi ma ya halatta ya roƙi mutane har ya sami dan abin da zai ririta kansa ya gudanar da harkokinsa na kasuwanci, ba wai sai ya mayar da abin da ya kai dukiyarsa da ya rasa ba, amma dai ya samu wani abu a hannu wanda yake ya kuwa a lokacin da yake cikin wannan hali ya halatta ya roƙa, ko manzon Allah ya ce a bashi. Na uku, mutumin da Allah ya jarrabe shi da talauci amma kuma gashi da kame kai, har a samu mutum biyu ko mutane uku cikin masu ma'abuta hankali a unguwarsu ko a garinsu waɗanda za su ce kai wani sai na cikin halin ƙanƙani kai a tallafa masa, to irin wannan shi ma ya halatta ya roƙa ko wani ya roƙa a madadinsa a bashi. Banda waɗannan manzon Allah ya ce dukkan wanda ya roƙi wani abu aka bashi ya tabbatar haram ya kai cikinsa. To abin tambaya a nan gurin, masu roƙonmu a yanzu ko gurin mu, wane ne yake cikin wannan halaye guda uku da muka ambata? Mun mai da bara ne ta zama sana'a ko mai da roƙo ya zama sana'a? Sai mutum ya zo ce maka dan wane jikan wane kuma sai ka bashi kuɗi, idan ya ce dan wane ya zanto wannan ne babanka kuma, to menene kuma na bada kuɗi a ciki? Daidai yake da ya mai kafa biyu ya mai hannu biyu me na bada kuɗi kuma? Idan ya ce kuma dan wane kuma wannan ne babanka bane ka ƙarya yi, to kuma sai mutum ya ƙarya kuma sai ka biya shi? Mutum ya ce dawa da kai birni ne, mutum ya ce maka dodo sai rada, dodo sai ce maka kaga yadda kai dabba baka sani ba, amma kuma sai ka bari. To da haka as-sa'ili ne baya nufin mabaraka, as-sa'ili ne baya nufin maruka, as-sa'ili ne na nufin waɗanda suka roƙi mutane wani abu sakamakon larura, larura ko manzon Allah ya bayyana ta, ko dai wanda yake ta hambala hamala, wato ga diyya akan wani kai ka ɗauke diyyar kace ni zan biya a madadina dan kada wancan ya rasa gafarsa, kace ni zan biya diyya din a madadin wani, to kaga anan ya halatta ka roƙa dan ka samu kuɗin da zaka biya wannan, ko kuma sauran guda biyun da muka ambata shine wasailina wa riqab. Sannan kuma ar-riqab jam'i ne na ar-raqaba, ar-raqaba ana nufin wuya, to amma min babu itlaq al-juz'i ma idan kun kulli, a amma wuya ana nufin dukkan gallan jiki, shine yantar da bawa, wato mutum ya bayar da dukiya wajen yantar da bawa musulmi, ka ba shi kuɗi don ya fahimci kansa ya samu yanci, ubangidansa ya rubuta masa fansa kawo 50,000, 100,000 ko 200,000 ka fahimci kanka, sai ka ba shi dukiyar da zai fahimci kansa daga yau ya zama ɗa, wannan shine wafin riqabi ke. To kun ga anan cikin waɗannan da aka lissafa, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba dai kenan, wal yatama biyu, wal masakin uku, wabin sabil hudu, wasailina biyar, wa fi riqab shida. To an lissafa su ne gurgudan bukatarsu, zawil qurba saboda muhimmancinsu, gashi talaka gashi makusanci, to shi ya fi sauran cancanta. Wal yatama shi kan baya da shi talaka ne, kuma gashi ba mai ɗaukar nauyinsa. Wal masakin, almasakin yanzu babu kudin amma kila in sun yi aiki za su samu, matsalarsu bata kai ta al-yatama ba, an gane ku? Wa bina sabil shi a yanzu ne babu kudin amma kila an je garin sa akwai, dan haka almiskin kuma ya fi shi matsala kenan. As-sa'ilin su kuma ibn sabil ya fi shi matsala, dan ibn sabil babu kudin yanzu, amma shi da yayin roƙa kila ƙarya yake kila gaskiya yake, shi yasa sai aka take da tsakkaka shi. Wa fir liqabi shi ko fir liqabi tunda ba shi ake ba kudin a hannu ba, ba sai ba a ba bawa sai aka ce wa fir liqabi, dan kudin ba a hannu shi za su je ba, a hannun ubangidansu za su je, sai dai a ba shi yanci, kaga shi ba kudin aka ba shi, ma'ana sai aka gabatar da su dori dori gurgurdan bukatarsu cikin masu alqur'ani ke. Wa aqama as-salata wa ata az-zakata, sai yanzu za su ba maganar sallah. Wa aqama as-salata ko mutum ya tsayar da sallah, wa ata zakata kuma ya ba da zakka. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, da masu cika alkawalinsu idan sun yi alkawali din, alkawali tsakaninsu da Allah, alkawali tsakaninsu da manzon Allah, alkawali tsakaninsu da sauran mutane, alkawali da ke tsakanin mutane da Allah na cewa za su bauta masa shi kadai ba tare da sun sa masa kishiya ba. Na cewa za su gaskata littafinsa, za su gaskata manzansa da ya zo, alƙawari tsakaninsu da manzan Allah, na cewa za su taimaki addinin da ya zo da shi, za su taimaka masa wajen iyar da saƙo ɗin, za su raya sunnarsa. Alƙawari tsakaninsu da sauran mutane, yarjejeniya da aka yi da kai, ko ta bashi ko ta kwangila, kayi kaza za a ba ku kaza, kayi kaza za a kawo kaza, to cika wannan alƙawarin, yana cikin sifatun mummuni. Sawan alƙawarin Allah ne ko alƙawarin tsakaninka da mutane? Don wani za ka baya cika alƙawarin Allah, wani za ka baya cika na manzon Allah, wani za ka baya cika na tsakaninsa da mutane, kana bin shi bashi zai iya inkari, ya maka alƙawarinka da zai iya yi, kun yi yarjejeniya da shi, ko ya yi yarjejeniya da hukuma, karamar hukuma ko gwamnatin jiha ko federal government, ya aiki kaza za a ba kaza, makaranta kaza mai ajujuwa kaza da bandakuna kaza akan kuɗi kaza, sai kasance ya karɓi kuɗin sun fita amma ko bai yi wannan aikin ba. Allah ko yace wal mu'minuna bi ahadihim idza ahadu talati was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra was-sabirina da masu hakuri fil ba'sa'i a cikin halin talauci ga talauci ya dame su amma suna hakuri wad-dharra'i da kuma halin rashin lafiya cuta kamajika ko laulayi wahinal ba'si da masu hakuri lokacin fada lokacin da ake jihadi da musulunci ba sa gudu يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ده هكا سي تثبت با تا غدوا اكو هي ا cikin halayen nan guda uku yana cikin ayyuka na albir ta Allah ce ulaiika alladhina sadaqu wa ulaiika hum muttaqun irin wadannan sune wadanda suka yi gaskiya cikin da'awar imani irin wadannan kuma sune masu takawa ma'ana fassara abinda aka kawo nan gaba dai shine fassara na albir kuma shine fassara na takawa wanda yayi waɗannan ababan to yana cikin masu takawa wanda bai yi wannan ba kuma to ko ya ce yana cikin masu takawa labari ya bayar amma ba mu samu abin da zai gaskata labarin sa da haka ulaiika allazina sadaqu ulaiika hum muttaqun ya rage wata yar tauraya kadan akan ayatin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wato waɗansu wujuhi ne na balaga ko kuma na hikimar da arziki wa atal mala dawil qurba ne asalin zance din amma sai aka kawo ala hubbi aljar wal majrur wanda yake kamar jumla ce ko kuma wani abu ne mai mutara an gane ko bayin al-amil wal ma'mul kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala kufrana lisa'i idan mun dauke nan kaga annan gurin wa huwa mu'minun jumla ce mai mutara an ambaci sharadi kafin an ambaci jawabin sharadi sai aka kawo ta wa ata umarni a bayar da kafin a faɗa abinda za a bayar sai aka ce alahubbihi sannan aka ce zawil qurba wanda shine wanda za a bayar ina fata an fahimta wato wannan yana daga cikin balaga abinda yake dauke da shi nan sako shine lalle mutum lokacin da zai bayar da abu ya kasance yana san abin kafin ya bayar sannan ya tuka cikakken albir da haka ne ma Allah ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun da haka yake wai sai mona ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira sai in mutum yana san abin ya bayar sannan zai samu lada amma in ma kai abin da baka so abin da ke wulakantacce baya da kima a wurinka to wani lada zaka samu a ciki wal mu'minuna bi ahdihi idza ahadu was-sabirina lafazin as-sabirina ya ci karo da abin da ya wuce a baya domin da aka ce al-mufuna kaga ai al-marfu' ne sai kuma a ce was-sabiruna amma da haka sai aka ce was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba'th da ya kamata ya zanto as-sabirun li'anna al-ma'tuf 'ala al-marfu' marfu'un amma sai zanto mansub anan gurin to shine suka ce nasabarka ana kaddara maka fi'li a'ani as-sabirina ko kuma nusiba 'ala al-madhi an gane ku amdahu as-sabirina amma sai aka koyi kalmar amdahu da kalmar cika alkawali da kalmar hakuri kowace kalma ce take nuna mai ita na gari ne to amma hakuri din da yana da lada sai aka kawo as-sabirina domin a kaddara masa amdahu as-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba'th sai aka yanke shi daga jerin wal mufuna wa kaza wa kaza wa kaza da aka lissafa a baya sai shi aka yanke shi da ban aka ba shi hukunci ina fata an fahimta kamar yadda Allah ya ce laki darrasu kuna fil ilmi minhum wal mu'minuna يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك تكتمي والمقيمين الصلاة كما كتب والمؤتون الزكاة هذا الراسخون أيضا رفوئي مبتدا به لكن أنت مهم لا محل لها من الإيران والمؤمنون هذا المعطوف على المرفوع مرفوع amma sai aka ce wal muqimina a madadin wal muqimuna da aka wuce ga wata aka ce wal mu'tuna zakata wal mu'minuna billahi aka saki aka fi akan ar-rasikuna amma al muqimina sai aka yanke shi daga jerin ma'ana amdahul muqimina lis-salati usmi ala al muqimina amdahul muqimina a'ani al muqimina wato akwai balaga sosai a cikin sa akan ware abu anan gurin saboda yabansa wani lokacin saboda kushi shi wani lokacin saboda kushi shi ubangiji sai la'illam yantahi munafiquna wallazina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unina amma da din mal'ununa tunda al munafiquna kaga marfu'i ne li'annahu fa'il an gane ko wallazina ma'tufun ne al marfu'i huwa marfu'un wal murjifuna fil madinati an gane ko da sai kuma a ce mal'ununa aina ma suke amma sai aka ce mal'unina to anan ba za ka ce amdahul mal'unina ba sai dai azumul mal'unina mansubun ala zammi tam mansubun ala madhi nan mansubun an gane ko kamar da wani ce la yab'adan qaumil ladina hum summul udati wa aqatul juzuri النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر لا يبعد عن قوم الذين هم سم العدات كذا هم مرفوع إليه سم العدات مرفوع إليه إذن خبر أن قالكم والطيب والنازلين بكل معترك دسيس والنازلون بين ذلك معطوف على سم العدات don ma duka lamar ku marfu na amma take wannazilina bi kulli mu'tarakin sai kuma ce wasayibuna isaka kuma marfu'a wasayibuna ma'aqid al-qudur was-sabirina fil ba'sa'i wat-tarai wa in al-ba'd ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun salatin
ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون
وبنجدت يا أيها الذين آمنوا يا وقت لسك إيمان كتب عليكم القصاص أن وجدت قصاص أكمكم شين راموة تكن قصة إدواني قصة في القتلة تكن لمرنجا ووكيد ذا أكسي أن وجدت واطوي قصاص lafazin kutiba da kataba da dukkan abin da yake tsaguwa daga jikinsa yana nufin wajibi in yazo cikin alqur'ani ko hadisi kutibal qatlu wal qitalu alaina wa alal ghaniyat jarru dhiyuli ma'ana kutiba wajibi kutiba alaykum as-siyam kutiba alaykum al-qitalu wa huwa kurhun lakum kutiba alaykum al-qisasu bil qatla wa katabna alayhim fiha anna an-nafs bil nafs wal 'ayn bil 'ayn wal anf bil anf wal udhn bil udhn kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma kataba allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun 'azim ya wadanda suka yi imani kutiba alaykum al-qisasu an wada fi qisasi akan ku shine ramwa bil qatla cikin lamarin gawawaki me ake nufi da wannan hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas yace abin da yake faruwa a da a lokacin jahiliyya in wata kabila ta kawo wata kabila hari ita wannan kabila tana ganin tana da daraja in ta kace wani a cikin wannan kabilar in suka zo za su yi ramuwa to ba a kacewa daidai wa daida idan wannan kabilar sun kacewa wadancan da sai waɗannan su ce mu in za ku rama ba za mu ba ku dama sai da mu ba ku bawa, in sun kasance musu sun kashe musu namiji sai ce in za ku rama mu sai da mu ba ku mace, in sun kashe musu mai kima mai daraja sai ce mu sai da mu ba ku banzan cikin mu wulatantaccen cikin mu da shi za ku rama dan mun fi ku asali mun fi ku kima. Ruwayoyin sun zo daban-daban, wata ruwaya ta nuna tsakanin wato banin Nasir da banin Quraysh suke haka cikin Yahudawa, wata ruwaya ta nuna cikin Larabawa ne na jahiliya suke haka. Sai Allah ya ce kutiba alaykumul qisasu fil qatl, dole ku yi kisasi a cikin lamarin katla. Duk kabilar da aka kashe wa mutum daya in ta tashi ramuwa kanta ce ita sai ta kashe mutum biyu, ita ma ɗaya za ta kashe. Idan an kashe mata namiji ta kashe namiji, in an kashe mata mace ta kashe mace, in an kashe mata ɗa ta kashe ɗa, in an kashe mata bawa ta kashe bawa, shi zai fi zaman lafiya. Amma kar a kashe musu ɗa su ce za su kashe, za a kashe musu bawa su ce za su kashe ɗa, ko a ce za a kashe musu yaro su ce za su kashe babba. Idan an yi haka ba za a samu zaman lafiya ba. Kutiba alaikumul qisasu fil qatl, al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa, wato bawa da bawa, ɗa da ɗa, mace da mace, haka za a yi. Al hurru bil hurri, ɗa da ɗa, ɗa a kashe shi in ya kashe ɗa, wal abdu bil abdi, bawa a kashe shi in ya kashe bawa, wal unsa bil unsa, mace a kashe ta in ta kashe mace. To kaga a nan gurin ba wai ana magana bane ba cewa la tatimmul mumasalatu illa bil muqabalati baina hadhihi al ajnasi ba'daha min al ba'd al akhar, ba haka ake nufi ba. Dai idan mutum ya dauka ana nufin idan mace ta kashe mace za a kashe ta ba za a kashe namiji ba, ma'ana inda namiji ne zai kashe mace ba za a kashe shi ba kenan, inda bawa ne zai kashe ɗa ba za a kashe shi ba kenan, inda ɗa ne zai kashe bawa ba za a kashe shi ba kenan, ba haka ayar take nufi ba. Ayar ta sauka ne inda Ibn Taymiyyah dan ta bayar da martani kan wancan abin da suke yi, namun an kashe mana kaza sai mun rama da kaza, sai Allah ya ce ba haka bane, abin da aka kashe muku shi za ku kashe shi ne daidai wa daidai. Amma wannan baya nufin idan namiji ya zo ya kashe mace sai a ce a wai ba za a kashe namijin ba, tunda mace ce ya kashe dan ba ta rabin namiji ne, wannan ba gaskiya ba ne ba. Akwai mata ba tawatu jahilai da suke cewa idan mutum ya kashe mace wai sai a karo masa wata ta biyu sai ya kashe sannan sai a kashe, ma'ana sai ya kashe dan me zai kashe daya kashe, wannan ba daidai ba ne ba. Dan can Allah ya ce wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs, kada an-nafsu bin-nafsi a can gurin, والعين بالعين والأنف بالأنف, ومن ذا التي المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يظن على من سواهم. مسلمي جنون في درجة سطايا إذا النمج يكشى متذا أكشيش, إذا يالو يكشى ببا ذا أكشيش, إذا ببا يكشى يالو ذا أكشيش, كرأة إذا ببا يكشى يالو أيارا ترمي لكيب ذا أكشيش. المسلمون تتكافأ دماؤهم جنون في درجة سطايا إن جمع ذا الله المسلم. Amma idan musulmi ya kashe kafiri to shine ba za a ce a kashe wannan musulmin ba, dan manzo Allah ya ce la yuqtalu muslimun bi kafir, ya nasar da haka mazhabin Abu Hanifa ne yake gane idan kafirin amana ne to za a kashe musulmi da shi, amma jumhur sun saba masa, ko magana su ita ce daidai da suke da hadisi cikin Bukhari. A takaice dai wannan aya tana magana akan nau'i daga cikin nau'ikan kisa. Nau'ikan kisa guda uku ne, kisa na ganganci, ka dauki abin da ya iya yin kisa a al'adance, ka nufi mutum da nufin kashe shi ka dake shi da shi, ko ka soke shi ko ka yanke shi da shari ya mutu, kisa na ganganci kenan. Akwai kisa kuma na kure, ba na ganganci ba, abinda ya iya kisa amma baka yi nufin samun wani da shi ba sai ya same shi, ka harba kibiya ka harba bindiga da nufin ka kashe barewa sai ta je ta kashe wani manomi a gonarsa, kaga ba shi kai niyya ba, ba shi ka auna ba sai ya same shi, kisa ne na kuskure. Wannan suratul Nisa'i za ta yi bayanin yadda za a yi shi. Akwai kisa mai kama da na kuri ko kuma mai kama da na ganganci, shi ne ka ɗauki makamin da baya kisa, bulala ka ɗauka a hannunka ka ce wani zan kashe ka, sai ka dake shi da bulala sai ko ya faɗi mutu, wanda sai ka rike baki namu ya lalace, kai da baka yi niyyar kisa ba, amma ba shi lallai ka ce zan kashe ka, ko ka yi niyyar kisa amma abin baya kisa, al'adansu bulala ba ta kisa, an gane ku, to sai ka dake shi sai ya mutu. To shi ma wannan hukuncinsa daban, za mu zo mu yi bayanin sannan gaba in dangantakar zance ta zo a cikin hadisi. Amma yanzu abin da yake da alaka kisa na ganganci, ka ɗauki abin da yana kisa ka kashe mutum da shi, to wannan hukuncin da yake biyo baya guda uku. Abu na farko shi ne a kama ka a kashe ka, idan waliyan waɗanda aka kashe sun ce a'a ba mu buƙatar a kashe shi, sai a tambaye su to me kuke nufi, to nan suna da dama na abu guda biyu, ko su ce ya biya mu diya to sai a kallafa masa diya, an gane ko biya kun kile dala sai dani ko ba ko ba to idan ko bai da idan kuma suka ga dama su ce a mun yafe maka wato ko a kama sai kace ko kuma ya biya diya ko kuma yafe duka da abin da ya shafi diya da abin da ya shafi kisa da abin da ya shafi ayate ba mai ikon su ko gwamnati ba ta da iko sai waliyan awliyaul dami kina awliyaul maftun wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura duk wanda aka kace masa dan uwa aka kace masa uba aka kace masa da aka kace masa kaza ba yana da bijinin sa ba kenan ja'alna li waliyhi sultanan Allah ce waliyin wanda aka kace din mun ba shi dama ne shi ma ya nema kashe wancan koyi karɓi biya koyi ce ya yi dama tana hannun su ba ta hannun gwamnati ko kotu ba ta hannun ko da ministan shari'a tana hannun wannan ba ta hannun ko shugaban ƙasa ne shugaban ƙasa ba waliyu dami ba ne ba an gane ko ba ta da alna ne waliyu kada shari'ar musulunci da adalci in suka ce a ba mu diya shi kenan in suka yi rigima wani ce a ba mu diya wani ce ni ban yadda ba a kashe shi to diya za a biya kaga hikimar musulunci dan ka gane shari'ar musulunci ba wai kishiro jinin mutane take ba in su goma ne ƴaƴan da aka kashe musu uba guda takwas tara suka ce a kashe shi ɗaya yace ni ban yadda ba diya za a biya sai a rinjayar da ɓangaren diya akan ɓangaren kisa kaga hikimar shari'ar musulunci ma'ana ba kokari ake dole sai an kashe mutum ba amma tunda da dangan yayi kisa kashe shi din zai hana wani ya kisa nan da ina ba da gumbanta al-hurr bil-hurr wal-'abd bil-'abd wal-untha bil-untha faman ufiya lahu min akhihi shay'un dukkan wanda akai masa afwa dangane da dan uwansa da ya kashe ka kashe mutum ba amma duk da haka sunan shi dan uwanka wannan ya nuna wanda ya kisa bai yarda ba bardi ba kabira ce ya aikata min al-kabair wa man ufiya lahu min akhihi faman ufiya lahu min akhihi shay'un dukkan wanda aka yafe masa wani abu min akhihi na dan uwansa da ya kashe ma'ana a madadin a ce a kashe shi sai aka ce an yafe maganar kisasi ya biya diya to menene wajibin sa fattiba'un bil ma'ruf ku da kuka ce kun yafe to sai ku bibice shi da kyautatawa kar ku lokaci dan kun yafe masa kuma bari ku matsa masa sai an kawo diya yanzu sai an yi kaza sai an yi kaza shine fattiba'un bil ma'ruf shi kuma wanda zai biya diya wa ada'un ilayhi bi ihsan ya biya diya tare da ihsani kar ya saurin baki kar ya ta jan kafa ban samu bayan ko yana da ka ga waliyan wanda aka kashe sai aka kai su bi shi a can shi ma wanda kisan kuma shi ma aka ci shi kuma shi ma ya lura da jami'i sai Allah ya zalika takhfifun min rabbikum wa rahma wannan sauki ne daga wurin ubangiji da rahma Abdullahi dan Abbas kamar da Imam Bukhari ya rawaito yace saukin da aka yi mana shine a aqidar a addinin Yahudawa akwai maganar kisasi babu maganar diya amma mun sai aka kawo kisasi tare da diyya takhfifun min rabbikum kenan inda a ce kawo kisasi za a yi ba diyya da babu sauki amma ga kisasi da diyya sai wanda aka gada ma akai kaga akwai nau'i na me sassautawa da sauƙaƙawa takhfifun min rabbikum wa rahma faman i'tada ba'da zalika duk wanda yake tare iya ka baitin haka bayan ya ci zai karbi diyya da ya karbi diyya kuma zai kashe mutum kaga yayi ta'addanci kenan falahu azabun aliyum to wannan yana da azaba wanda take mai radadi walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab la'allakum tattaqun lalle a cikin qisasi kuna da rayuwa ya ulul albab ya kuma abuta hankali la'allakum tattaqun dan ku zanto wato ainihin masu nutsuwa ko kai ku zanto masu takawa an sai an samu ku dan ku zanto masu takawa gaskiya a cikin jumla walakum fil qisasi hayatun akwai bayani amma lokaci ba zai yi ba sai dai gobe mu dora a kansa sai mu cigaba abinda muka fada na dai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh duk wannan yana da muhimmanci yana daga cikin ayyuka da ya kamata a ce masallaci na yi.